اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، واصلی واسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وسبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم da kasancewa a wannan babban daki na taro a wannan gari mai albarka, garin Yola, kuma a wannan munasaba tace ya ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da kannanmu murna da fatan alkhairi na haddace alqur'ani mai girma a ƙarƙashin sananniyar makaranta da take ba da gudunmuwa a wannan jiha da wannan ƙasa gaba ɗaya, makarantar Ummul Qura li tafidil Qur'an. Muna yi wa ƴan uwa ɗalibai da Allah ya musu wannan arziki murna da fatan alkhairi da kuma roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa alqur'ani ya cece mu gaba ɗaya. Gaisuwa ta musamman ga iyayen ƙasa, sarakuna da ba zan iya faɗan adadinsu ba a wannan wuri da wanda za su zo nan gaba, gaisuwa da girmamawa da manya-manyan baƙi da aka gayyata, da manya-manyan malamai, da manya-manyan 'yan siyasa, da manya-manyan jami'an gwamnati, da iyayen yara masu tarin yawa, da 'yan uwa ɗaliban ilimi, da shugabannin wannan makaranta, da kuma ainihin wato 'yan agaji da sauransu, duka muna muku fatan alkhairi da addu'a Allah ya sa a fara lafiya a kammala lafiya. Kamar yadda ɗan uwana kuma amini shehin malami Sheikh Abubakar Muftar ya zo ya gabatar da ni, tabbas gayyata ce aka yi min don na zo na gabatar da kalma a taƙaice a wannan taro mai albarka. Ina fatan 'yan uwa za su ba da kunnensu da lokacinsu da natsuwarsu, saboda darajar abin da za a yi magana a kan shi shi ne alƙur'ani mai girma. Zan taƙaice magana ta gaba ɗaya a kan abin da ya shafi alƙur'ani da falalan alƙur'ani da makaranta alƙur'ani da masu karantar da alƙur'ani da irin abin da alƙur'ani yake samarwa a cikin al'umma, da kyakkyawar tarbiyya ta ƙwarai da makarantun alƙur'ani da ke cikin al'umma suke samarwa. Ina taya murna ƙwarai da gaske ga wannan babbar makaranta da jagorancinta, makarantar Ummul Qura li tahfidil Qur'an a wannan gari na Yola. Farin ciki da murnar samun nasarar haddatar da yara a wannan shekara mutum 23 ko 24. Muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya muku jagora, Allah ya ba ku ladan haddatar da waɗannan yara, Allah ya sa waɗannan yara mata da mazansu su zamanto qurratu ayni, wato hasken zuciya ga wannan al'umma da kuma iyayensu. Allah ya sa su zamanto iyaye waɗanda za su samu 'ya'ya mahaddata alƙur'ani hadda sama da irin tasu. Abu na farko, 'yan uwana musulmi, mu sani cewa shi alƙur'ani mafi girman bayani akan falalarsa, kasancewarsa magana Allah ne. Ko anan aka tsaya aka ce alƙur'anu kalamullah, alƙur'ani zancen Allah ne, shikenan aka yi fatiha ya isa. Yau waɗannan yara a ce cikin taimakon da Allah ya musu, zancen Allah alƙur'ani izu 60 aya 6000 da wasu ɗaruruka, duk yaran nan sun haddace, wallahi babu falala da matsayi da ya wuce wannan. Don haka Allah tabaraka wata'ala ya yabi littafinsa a wurare masu tarin yawa, وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين لتافي ندى الله يسوك الدشيشين رب العالمين أبنجد تبارك وتعالى تهنير ملائكة جبريل شين الروح الأمين أمنتشم ملائكة والدشين يتسوك الدواعي تندعك الدنيا هرقر شي تنعيش الله تبارك وتعالى الله يشي قرآني لتافي نمي البركة وهذا كتاب أنزلناه مبارك وأن للتافي نيمك سوك الدشيم البركة إن جاء الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى للي وأن القرآن ينا شرير و يزوى غهنية تكي تفقوة شميك واد ديدي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد باب ورقي باب واساء أتشين القرآن من جرمى abun saukarwane daga Allah al-Hakim kuma al-Hamid abun godewa mai hikima wadannan ayoyi suna mana bayanin muhimmancin wannan littafi cewa shine jagora a gare mu mu musulmi kuma Allah ne ya saukar da shi Qur'ani ba magana kowa bane Qur'ani magana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani shiriya ce ga wannan al'umma Qur'ani haske ne ga wannan al'umma Qur'ani albarka ne da nasara ga wannan al'umma Abu Ya'al al-Mawsili ya rawaito hadisi daga Ahmad ibn Isa al-Misri da Abu Hammam suka ce Ibn Wahab ya ga musu daga Muawiya ibn Salih شي كما دغا العلاء ابن الحارث دغا زيد ابن ارطاه دغا جبير دغا منزل الله صلى الله عليه واله وسلم حديثي ني مرسلي حسن منزل الله هنا شو لن ترجعوا الى الله عز وجل بشيء احب اليه من شيء يخرج منه فذاك تبقى كما زوا غا الله تبارك وتعالى ده وني ابو ده الله يفسو irin ku koma masa da abin da yazo daga gare shi ne alqur'ani duk wanda Allah ya taimake shi ya koma ga Allah akwai alqur'ani a bakin sa ya koma ga Allah akwai alqur'ani a gwagwalwar sa to ya je da babban rabo wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'abuta alqur'ani sune ke bantattun Allah na kusa da Allah mahadacin alqur'ani yana kusa da Allah sune ahlullahi wa khassatuhu kamar yadda riwaya ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik ya ruwaito a riwayar Imam Abu Dawud da isnadi mai kyau daga Abi Kinana daga Abi Musa al-Ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna min ijlalillah yana daga cikin girmama Allah ikrami dhi shayba al-muslim girmama mutumin da yake da furfura musulmi idan ka girmama mutum musulmi mai furfura to kamar ka girmama Allah ne idan ka girmama hamilul qur'an ghairul ghali fihi wal jafi anhu ba wanda ya wuce gona da iri ko wanda ya kaurace masa ko kuma wanda yake wani abu ba daidai tare da shi ba mai qur'ani in ka girmama shi ka girmama Allah yanzu waɗannan yara da Allah ya musu arziki na hadda qur'ani girmama su girmama Allah ne kamar yadda girmama mai furfura girmama dattijo mai shekaru a cikin mu girmama Allah ne wa ikrami zis-sultan al-muksib da girmama mai mulki mai adalci sarki shugaba jagora mai kokarin kamanta adalci a cikin al'umma idan ka girmama shi kamar ka girmama Allah ne wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin mu girmama ma'abuta Qur'ani dan masu girma ne a wajen Allah tabaraka wataala annabi yayi bayani akan falalan wannan alqur'ani babu wani littafi babu wani abun karatu da ake karantawa a duniya da yake alqur'ani lada hadisi ingantacce riwayar Imam Tirmidhi wanda Allah yana cewa duk wanda ya karanta alqur'ani falahu bi kulli harfin kowane harafi kwaya daya harafi daya mutum yana da lada goma yace la aqulu alif lam mim harf ba ina nufin alif lam mim harfi ne guda daya ba yace alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun da alif da lam da mim kowane harafi ne mai zaman kansa duk wanda ya zo karatun Qur'ani yace alif lam mim yana da lada 30 idan mutum yace bismillahi ba'un lada 10 sinun lada 10 mimun lada 10 alifun lada 10 40 lallan lada 20 60 ha'un lada 10 70 bismillahi kawai mutum yana dauke da lada 70 idan ka karanta bismillah gaba ɗaya zaka tashi da wajen lada 170 idan ka karanta shafin Qur'ani guda ɗaya a kididdiga takaitacciyar kididdiga zaka tashi da lada wajen 5000 da wani abu ba mu da wani littafi da zamu karanta shi ba mu da wani zikiri da zamu karanta shi ba mu da wata addu'a da zamu karanta ta ba mu da wani wurdi da zamu karanta mu samu lada sama da alqur'ani ke sa duk wanda za a bashi wani abu wai ya samu lada to yayi kokari ya rungumi alqur'ani ke sa iyayen waɗannan yara ina muku albishir da alheri da ke tattare da waɗannan yaya da albarka da ke tare da su na yawan ladan da za su samu hakko ma su yayyafa muku amma abin tausayi yau wannan al'ummar da yawa ba ta san wannan falala ba muna ta karanta wasu abubuwa a banza muna ta bata lokacinmu a banza muna sauraron wasu abubuwa na shirme muna bata lokaci mu kware akan abubuwa a banza amma ba mu iya Qur'ani ba yanzu yaranmu idan zaka duba a gidaje duk masu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da suka shahara a ƙasar nan yaranmu duk sun haddace sunan kansu amma ba san adadin matan Annabi ba ba san asharatul mubashirin bil janna ba ba san adadin surorin alqur'ani ba ba san falalar alqur'ani ba an koya musu kida an koya musu waka an koya musu rawa an koya musu shedanci idan ka ji mutum yana sauraron wani abu a waya galiban kida yake shi kadan ne masu jin qur'ani ko masu jin wa'azi an raba mu da Qur'ani an raba mu da falalar Qur'ani da darajar Qur'ani an raba mu da abin da zamu samu aljanna da wuri yayin da muke sauraron sa ko muke karanta shi da haka lalle alqur'ani babu wani abin da yake shi lada wannan ita ce aqida ta ahlus sunna kuma wa bihi nadinullah tabaaraka wa ta'ala da wannan muke yi wa Allah tabaaraka wa ta'ala bauta falalar alqur'ani malamai suna cewa duk mutumin da ya haddace qur'ani ana kyautata zaton Allah bai kona shi ba matakar yayi aiki da qur'ani kamar yadda yazo a cikin hadisi Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi malamai suka ce hadisi ne hasan daga cikin su akwai Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin sahihu al-Jami' al-Saghir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law jumi al-qur'an fi ihad al-mahtarak malamai suka ce abinda ake nufi law jumi al-qur'an fi jild mahtarak ma ahraqahu Allah bin nar da qur'ani za a hada shi a fata a sa shi a wuta Allah bai kona shi ba abinda ake nufi ma'abucin qur'ani da ya haddace al-qur'ani idan 60 masanin al-qur'ani mai aiki da al-qur'ani idan ya mutu Allah ba zai dauke shi ya tsunduma shi a wutar jahannama saboda qur'ani da yake dauke da shi akwai falala da ta wuce wannan akwai matsayi da daraja da ya wuce wannan yazo a cikin riwayoyi na malamai da suka inganta manzo Allah yana faɗa inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin hadisin Imam Muslim wannan littafi na alqur'ani Allah yana daga darajar wasu mutane da shi. Zaka ga mutum ba kowan kowa ba, amma da yazo ya haddace Qur'ani, ya karanta Qur'ani, ya fassara Qur'ani, ya san ma'ana Qur'ani, Allah ya mai da shi wani mai matsayi a cikin al'umma. Yarfa'u bihi aqwaman, manzo Allah ya ce ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, wanda zai yi wa mutane limanci shine wanda yafi su sanin littafin Allah, wanda yafi su sanin Al-Qur'ani mai girma shine liman, shine jagora. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, Allah ya daga darajar masu Qur'ani a duniya, Allah ya kimanta su, wasu kuma Allah ya kaskantar da su saboda ba su da Al-Qur'ani. Anan nake amfani da wannan dama in sanar da ku cewa wallahi wannan abinda Annabi ya faɗa a wannan hadisi sahihi na Imam Muslim ya kamata mu yi aiki da shi, kuma mu nuna aikace. Ina jami'an gwamnatocin mu, ina shugabannin mu, ina gwamnonin mu, ina ainihin wato sanatocin mu, ina ƴan majalisar mu, wani tanadi a matsayin ku na musulmi kuka yi wa mahaddata Al-Qur'ani a shoyin ku da ƙasar ku? Yanzu ku duba yadda karatun Qur'ani yake da wahala, ku duba shekarun da yaran nan suka dauka tun daga ta da baki, ku duba wahalar da malaman su suke wajen karantar da su. Amma abin da zai baka damuwa a wannan ƙasa, yanzu waɗannan yaran da muka yi taro a kansu aka kashe makudan kuɗi don a zo a girmama su, wallahi tallahi malam ba su da office a local government, ba wani mahaddacin Qur'ani da yake da wani office da aka tanadar masa a local government ɗinsa, babu wani office a state government da aka tanadar na cewa waɗannan manyan mutane ne sun haddace Qur'ani, alaƙalli ainihin musu tanadi na girmama su. Amma mutum zai zo ya wata diploma sa shekara ɗaya biyu ya ci ko bai ci ba, ko feli ne ko fasi ya samu, in ya je miƙa takarda zai samu aiki. Amma a jihohin musulmi, a ƙasa ta musulmi, gwamnoni musulmi, sanatoci musulmi, ƴan majalisu musulmi, amma ƴaƴanmu suna ta hadda Qur'ani, ba su da future, ba su da mustaqbal, ba su da wani aiki da za a ɗauke su. Yanzu akan ɗauki mutum shara ya zo da takarda, a ɗauke shi shara, ana biyansa albashi da zai ci ya ce da iyalinsa. Amma yaron da ya haddace Qur'ani izu 60 sai dai ya ƙare a masallaci da kuma islamiya. Yanzu mun yi daidai, kuma mun taimaka, kuma mun sa yara su rinka karatun nan. Yaro ya yi ya gama bai san ina za shi ba, sai dai ya ƙare a makarantar islamiya kawai. Gwamnati ba ta da lissafinsa, baya cikin wanda za su kai a ɗauke su. Yanzu yaran nan ba su cancanta ba gwamnati a local government a sa musu albashi a rinka ɗaukar su malaman islamiya, ana biyan su albashin mai digiri, dala ba su isa ba. Yanzu wanda ya haddace Qur'ani matsayinsa bai kai na mai digiri ba, na rantse da Allah mai hadda Al-Qur'ani matsayinsa wallahi ya fi na mai digiri. Hadihi aqidatuna, wannan ita ce aqidanmu, wa biha dinullah, da shi muke wa Allah bauta. Mu da kanmu muke kashe karatun Qur'ani, ba ma kimanta shi, ba ma daraja shi. Yanzu iya abin da za a yi wa yaran nan, a yi wannan taro, a ɗauki hotunansu, a gayyato manyan mutane, a zo a ce masha Allah, amma ina future ɗinsu? Akwai wata university da za su kai wannan takarda a ɗauke su? Babu. Har yau a ƙasar nan duk darajar Qur'ani, duk matsayin Qur'ani baya cikin wayek da neko, babu darasin Qur'ani a cikin wayek da neko, bai kai ba bai isa ba. Amma akwai wancan darasin, akwai wancan darasin, akwai wancan darasin. Mu abinda muke bukata alal aqalla a sa mana shi cikin wayek da neko, ƴaƴan musulmi kawai su yi shi, ko ma ba su haddace ba, a ce a wayek da neko za a yi jarrabawa ne a cikin izu goma da tafsiri da hadda. Dala ba mutu da Qur'ani ba, ministan ilimi ba musulmi ba ne, ministan na education a kaza ba musulmi ba ne, kwamishina na ilimi ba musulmi ba ne. Yanzu ba za ku yi wa musulunci gata, ku mutunta Al-Qur'ani, ku kimanta shi, ku cusa shi a cikin constitution, ban ce hadda wanda ba musulmi ba, a'a iya musulmi kawai a yi masa wannan. Amma babu. Wani yaro ya samu admission a wata makaranta a ƙasar waje, ya samu scholarship, yana buƙatar kudin ticket da dan guziri da zai tafi ya samu baban shi, yace baba congratulations na samu makaranta. Baban yace ho, wace makaranta ka samu? Sai ya faɗi sunan wata makaranta, wata university ta musulunci a cikin ƙasashen na musulunci. Yace me zaka karanta? Yace baba zan karanta Qur'ani da hadisi. Yace kai, kai in zaka je kai karatu, ka je kai karatu, ka raba inda maganan islamic islamic din nan. In zaka je kai karatu, ka je kai karatu, ma'ana karatun Qur'ani hadisi, karatun islamic studies ba karatu bane. Wannan musulmi ne yake gaya wa ɗansa musulmi, an ɗauke shi a makaranta, an ba shi scholarship ɗin da a ƙasarsa Najeriya babu wannan makaranta da za ta ɗauki yaro ta ba shekara hudu yana karanta Alƙur'ani da Sunna, ya zo da digiri. Amma uban nan cewa in dai zai je karanta Qur'ani ne da hadisi, naira ɗaya ba zai ba shi ba. Musulmi ne mai sallah, an ci mu da yaƙi, an kammala da mu, an gama da mu, ruwa ya ci mu, ambaliya ta ci mu gaba ɗaya. Na karanta rubutun wani Bature, wani Kirista a cikin Turawa mai yaɗa addinin Kiristanci a duniya, yace yana sanar da mutanen duniya da 'yan addininsa gaba ɗaya, ku daina ɓata lokacinku kuna yaƙar musulmi da bindiga da makami da kaza. Yace hanya mafi sauƙi da za ku yaƙi musulmi ku yi nasara a kansu ita ce wannan makarantunsu na islamiyya da suke buɗewa. Yace islamic school, islamic school, islamiyya schools da suke buɗewa, yace suna sa suna haddace Alƙur'ani. Wannan Ƙur'anin in sun haddace shi fa sun fi ƙarfin kowa a duniya. Duk musulmin da ya haddace wannan Ƙur'ani, duk inda ya je fa ya fi ƙarfin mutane. Kuna barin su haddace su zama senatoci, su haddace su zama tayan majalisa, su haddace su zama gwamnoni, su haddace su zama manyan 'yan kasuwa, su haddace su zama manyan 'yan boko. Yace wallahi wata rana za a zo sai sun fi ƙarfin ku. Da haka abinda za ku yi, ku bi hanyar da za ku bi, ku kashe karatun Qur'ani a cikin gidajensu da makarantunsu. Wallahi wannan wani Bature ne ya rubuta wannan, Jalladus Stone. Yace ku hana su makarantun islamiyya, ku hana su haddace Qur'ani, ku kawo tsare-tsare da zai ɗauke musu hankali ya hana su zuwa makarantar islamiyya, ya hana su participate a ƙara da Qur'ani. Ku shagaltar da su da abubuwan da za su ɗauki hankalinsu, ba za su riƙe Qur'ani ba. Kuma wallahi gashi nan da a garurrukanmu, a ƙauyukanmu, makarantun Qur'ani suna da power, suna da ƙarfi, amma yanzu sun lalace. In kana neman makarantar da ba ta da daraja, ba ta da albashi, ba salari, malamin ta ta ɗauri yake, dan Allah yake kawai, to ka je makarantar Qur'ani. Mutum zai ɗauki malami ya zo ya koya wa 'ya'yansa lessons chemistry, physics, biology da sauransu, a wata zai ba shi naira 50,000. Idan mai tsoron Allah ne, zai ɗauko malamin arabiya da zai koyar da 'ya'yansa Alƙur'ani, in an ci sa'a su ƙare a 700,000, wannan masu bayarwa da yawa kenan. Wancan ana biyansa naira 50,000 Saturdays and Sundays yake zuwa kawai, amma saboda yana karantar da abinda an yarda da shi shine ilimi. Amma mai Qur'ani sha za ta, yanzu malam ku sai an biya ku, yanzu malam Qur'ani ma sai an biya, su juci mutane su kisi biya su. Malamin Qur'ani idan zai zo shi, yara suna tafiya ba a gaya masa, sai dai ya zo ya tarar da gida, yara sun tafi weekend ko yara sun tafi wani guri, ba za a gaya masa ba. Akwai wanda ya rena ma malamin, idan ya zo zai ba shi salarinsa, allowance na wata, sai ya samu wani daga cikin ɗaliban 'ya'yansu, sai ce kai wa malamin ku wannan, sai yaro ya zo ya ɗauki 300,000 ko 500,000 ya ba wa malaminsa na Qur'ani. Malami ya karɓa, ya ce ka je wa babanka, na gode. Wancan kuma account number ɗinsa aka karɓa, 25 tana yi, za a tura masa account ɗinsa naira 50,000. wallahi wannan kadan na ga muku akwai mai karban 150 yana lissa amma a gidan musulmi ne ku ji tsoron Allah ku jara mu'amalolin ku da littafin Allah ku ji tsoron Allah ku daina kaskantar da alqur'ani ku ji tsoron Allah ku mutunta yayanku da suka hadice alqur'ani yanzu da nan yaran yan mata suka hadice alqur'ani wallahi mu a wajen mu ba yan matan da suka fi su tsada 60 ce gangan akanta tafi wanda ta je ta karanta Nobel akanta tafi yar TikTok tafi yar WhatsApp tafi yar washece tafi yar selfie tafi yar wane ne waɗannan mata ne masu daraja da a ce za a yadda da ni wallahi da duk wanda zai zo ya aure waɗannan sai ya zo da Qur'anin sa ya zauna ya biya tukun an ji ya iya ko bai iya ba kafin ya shiga neman wata cikin saboda a nuna ba kowane jigari ne zai zo neman wannan da aure ba saboda matsayin su ya sha bamban da sauran al'umma daukakar su ta sha bamban da sauran al'umma to amma da yake al'umma ce da ake tafiya akan rashin kimanta ilimin ko rashin kimanta karatun ba mamaki wani wanda bai iya tada baki ba yazo ya auri mai izin 60 akanta wallahi ba ya adalci ba wallahi ba daidai bane da haka ya ku yan uwana musulmi mu mutunta alqur'ani mu kimanta alqur'ani mu kuma san darajar sa manzo Allah yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma ya koyar da shi abu na biyu fahimta alqur'ani shay'un asasi wani abu ne wanda is fundamental dole ne tilasta bayan haddace alqur'ani to a san ma'anarsa ina kira ga wannan makaranta ta ummul qura li tafid alqur'an waɗannan yara kada a kyale su a ce sun gama qur'ani a sallame su tafi ku sake dawo da su su yi gyaran hadda ku sake dawo da su ku nemi ƙwararren malami da zai iya koyar da su tafsirin alqur'ani da qawa'idut tafsiri da tarjuma ta alqur'ani alal aqalli diyarin da zai karanta wannan alqur'ani zai rinka karantawa yana jin ɗanɗanon alqur'ani yana jin zaƙin alqur'ani amma ba wani yaro ya zo yana ta zabga tilawa amma bai san me yake faɗa ba yanzu an canja tsarin makarantu na islamiya idan an koyar da hadda to kuma ana koyar da ma'anar alqur'ani wannan yasa rashin kulawa da koyar da yara qur'ani ma'anar qur'ani sai yaro ya haddace qur'ani daga baya kuma sai kaga ya ji ya shiga shashanci kaga mutum ya haddace qur'ani an bashi bindiga yana kashe masu qur'ani kaga mutum ya haddace qur'ani ya ji ya shiga wata aqida mara kyau saboda ya haddace qur'anin ba a koya masa fassara da ma'anar alqur'anin ba ya ji yana kishin addini amma akan jahilci da haka ku koya wa 'ya'yanku ma'anonin wannan alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da hadda qur'ani kadai ba bayan ya koyar da shi sai da ya koyar da mutane fassara babu wata aya ta alqur'ani face sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da haka ana bin ku bashi wannan makaranta ta ummul qura bayan hadda da wannan yara suka yi to ayi kokari kuma a bude musu wani aji na musamman da zai dada inganta musu karatun su dan su samu dandano da dancin da na alqur'ani ku sani cewa ilimi gaba daya yana gushewa ne idan ba abuta ilimin suka gushe duk yawanci malaman addini a tarihin ilimin su da karatun su za ku ga sai da suka karanta qur'ani suka san fassarar sa dan haka idan kuka bari ba ku koya musu ma'anonin alqur'ani suka fahimce shi ba to an yi asarar ilimi ba kadan ba dan haka a koye shi sannan ayi aiki da shi duk wanda bai yi aiki da qur'ani ba bai san ma'anar qur'ani ba bai ji dandanon qur'ani ba kuma bai samu ladan alqur'ani ba kuma ku sani cewa fahimta alqur'ani shine sababin samun haɗin kai da zaman lafiya a cikin al'umma da alqur'ani ne ake samun ishtima'ul qulub haduwar zukatan mutane da alqur'ani ne ake samun zawalul khilafil mazmum sabani da ba a so in dai an karanta qur'ani an fahimce shi an yi aiki da shi yana kore sabani a cikin al'umma da samun alqur'ani ne ake samun zaman lafiya a cikin mutane yanzu gwamnati da za ta gane cikin hanyoyin da za a samar da kwanciyar hankali a ƙasar nan taimakon irin waɗannan makarantu na Alƙur'ani ko ba komai insha Allah ta'ala waɗannan yara ba ma tsammanta musu shiga cikin harka ta barna da fasadi a bayan ƙasa saboda za su samu control da wannan Ƙur'ani da suka addace ko ba komai an yarda a wannan gari na Yola mai albarka waɗannan yara suna daga cikin mutanen kirki insha Allah kuma waɗannan yara nan da shekaru masu zuwa su ne za su zama jagorori malamai ko shugabanni a cikin wannan al'umma yanzu duk wanda ya zama gwamnatin jihar Adamawa a cikin waɗannan ba mu ci riba ba tun yanzu mun tana da gwamna mu samu gwamna mahaddacin Qur'ani yazo yana jawabi yana jan ayoyi yana fasawa wallahi za a iya samun wani a cikin su mu samu wata sanata ko wata commissioner mahaddaci Al-Qur'ani wallahi sai ta taimaki addini insha Allah wallahi sai an samu saniki an samu sarki amma me yasa muke bari ba ma tarbiyantar da yaran mu tun suna kanana saboda gobe su zo su mulke mu shugabance mu koda bayan na mutu ina kwanci aka samu shugaba na kwarai a jihata zan ji dadi dan bayan na zace kyau da haka waɗannan yara kar ku manta komai za su iya zama lecturori a jami'a manya-manyan yan siyasa manya-manyan yan kasuwa jagororin al'umma ba mamaki wani ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa ko wani babban sanata ba mamaki kaga mun masa tanadi tun yana yaro karami wannan shine hikimar ku rinka karantar da ƴaƴanku Qur'ani idan ba ku yi ba kiristoci a ƙasar nan suna ɗiban ƴaƴan suna kai su Isra'ila su je su secondary a Isra'ila su yi jami'a a koya musu aƙida ta kiristanci da ƙin musulunci a Isra'ila su zo kuma a zo a ɗauke su a ba su aiki a wannan ƙasar su zo su yi ta murƙusarku kun sani ko ba ku sani ba da yawa akwai coci-cocin da ke da universities a ƙasar nan da aka tun daga primarinsu a makarantar coci suka yi sakandarinsu a makarantar coci suka yi jami'arsu a kai ta wata jami'a ta coci a ƙasar nan akwai jami'o'i universities da yawa da ba zan iya irga su ba gaba ɗaya a ƙarƙashin cocin suke wanda babu wata jami'a guda ɗaya da suke ƙarƙashin wani masallaci ko wata ƙungiya ta musulmi da aka duk wannan tanadi ne suke yi saboda gobe da haka waɗannan makarantu na islamiyya su ne suka saura mana da zamu cusa wa ƴaƴanmu aƙida ta musulunci zamu taimaka musu fi ilimi su samu tarbiya su karantar da ƴaƴanmu su karantar da jikokinmu idan ba ku yi wannan ba wallahi Allah sai ya tambaye ku wallahi Allah sai ya kama ku idan kuka bari makarantun Qur'ani suka mutu a cikin ƙasashe da jihohi na musulmi wallahi sai Allah ya tambaye ku ku gina makarantu masu tsada ku zuba kuɗi school fees masu tsada amma babu Qur'ani a ciki da yawa musulmi yau sun gina makarantu private schools amma wallahi babu Qur'ani a ciki ko jami'a ko college ko secondary school mutum ya zo ya gina rantsasiyar makaranta ana kai masa yaya amma babu darasin Al-Qur'ani a ciki me Al-Qur'ani ya yi muku me ya abin jama'a a cikin Al-Qur'ani me ya abin ki a cikin Al-Qur'ani me ya sa ba za a koyar da yara ba saboda ba a yin sa cikin wayin da neku amma kuma ana yin Qur'ani a kabari kiyama za ta tashi sai an tambaye mu akan Al-Qur'ani da haka mu mutunta shi mu kimanta shi kamar yadda shari'a ta kimanta masu wannan Al-Qur'ani din mai girma akwai babban lada dangane da wanda ya rungumi Al-Qur'ani ya aiki da shi ana kyautata zancen wanda yake mu'amala da Al-Qur'ani ya fi kowa samun lada matukar yana yin sa da kyakkyawan niyya Allah ya sauƙaƙa wannan Al-Qur'ani saboda ladansa walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fa hal min muddakir Allah ya ce mun sauƙaƙa wannan Al-Qur'ani mai girma ku karanta shi ku samu sauki menene abin da zaka zo ka karanta ka haddace shi kana tashi daga bacci ka karanta shi kana zuwa wajen taro ka karanta shi a zo Ramadana izu 60 mutum shi kadai ya karanta shi a masallaci ga lada ga daukaka ga matsayi ga albarka ga alheri da Allah yake saukarwa ga duk mutanen da suke karanta Al-Qur'ani ashe ba mu da wata riba da ta wuce muhimmata ga ainihin karanta sama da karanta Qur'ani zan rufe da wasu dubbai da ya kamata musulmi su kula da su dangane da mu'amalar su alqur'ani. Yana da kyau duk wanda zai karanta alqur'ani ya karanta shi da tsarki, kuma inda hali ya zauna cikin tsafta yana mai karanta shi, yana goge bakinsa da asuwaki kafin ya karanta shi, yana shafa turare da fesa turare kafin ya karanta shi, yana mai khushu'i da nuna tsoron Allah da taqwa da kuma ainihin tawazu. Wannan ladabi ne na karanta Qur'ani. Sannan kuma mutum ya rinka cino girman Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da yake karanta shi, mutadabbiran li ma'ani al-Qur'an, ya rinka tadabburi da bibiyar ma'anoni na al-Qur'ani mai girma. Wannan yana da muhimmanci kware mu san da shi. Mutum ya rinka tasirantuwa da ayoyi da suka zo a cikin al-Qur'ani suke bayani akan falala da aljanna, da suke bayani akan rahama da jin kai, da kuma suke tsoratarwa dangane da wuta da azabar da ke cikinta. Ana so idan ana karanta al-Qur'ani a samu nutsuwa, a kwantar da hankali, a daina surutu da jayayya a lokacin da ake karanta al-Qur'ani. Wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Idan kan ana karanta al-Qur'ani, ana so a saurara dan a samu rahamar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ya zo a cikin hadisi, idan ana karanta al-Qur'ani, Allah yana saukar da wata nutsuwa ta musamman daga sama, daga gare shi tabaraka wa ta'ala. Ya kamata mai karanta al-Qur'ani ya zama a ga alamar Qur'anin a rayuwarsa da mu'amalarsa. Kada mai Qur'ani ya zama dan giya, kada mai Qur'ani ya zama barawo, kada mai Qur'ani ya zama mazinaci, kada mai hadda Qur'ani ya zama dan chasha, kada mai Qur'ani ta zama tana tsiraici, kada mai sa Qur'ani mai Qur'ani ta zama mazinaciya, kada mai Qur'ani ta zama ba ta zaman aure. A Qur'ani yana gyara dabi'a, yana gyara hali na mutane. Saboda muhimmancin al-Qur'ani mai girma, mala'ika Jibrilu yakan zo yayi mudarasa al-Qur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yazo ya karanta annabi Qur'ani, yana karantawa annabi, yana karantawa. Wa innaka latulqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Allah yakan sa mala'ika yazo ya koya manzon Allah al-Qur'ani tun daga farko har ƙarshe. Imam Bukhari ya ruwaito hadisi sahihi ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana Jibrilu yuridu al-Qur'ana, Jibrilu yana zuwa ya bajiro da al-Qur'ani a gare ni. Masruf ya ruwaito daga Nana Fatima daga Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata kana Jibrilu yu'aridu lil-Qur'an, Jibrilu yana yu'aridu bil-Qur'an, yana zuwa ya kawo min Qur'ani ya karanta min karanta kullu sana. A kowace shekara sai Jibrilu ya zo sun yi madarasar Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma a shekarar da annabi ya zo ƙarshen rayuwarsa, Jibrilu sau biyu ya zo suka yi madarasar Qur'ani, suka yi musaffa al-Qur'ani. Aka yi sauka farko, aka yi sauka ta biyu. Aka ce mai wannan yake nunawa? Ya ce wannan yana nuna ajalinsa ya zo. Daga wannan shekarar ba zai sake kaiwa wata shekara ba. Idan har mala'ika Jibrilu zai zo yana yi wa manzon Allah mu'arada Qur'ani, ya karanta annabi ya karanta, ya kamata mutum musulmi ya sakaci baya karanta Qur'ani. Yanzu abun tausayi, abun damuwa, mutane mala duk littafin da ka ba su na turanci za su iya karantawa. Ba turancin da bai iya, wani har faransanci ma ya ƙara da shi, yana alfahari ai shi ya san faransanci. Amma wallahi da za ka ba shi al-Qur'ani izu 60 ka bude mai ka ce karanta bai iya ba. A cikin musulmi yau akwai waɗanda rubutun al-Qur'ani da shi da rubutun China da na Japan duk iri ɗaya ne a wajensu. Akwai asarar da take wannan. Wani bawan Allah wai ya je umra da shi da abokanansa, kowa an yi dawafi an gama, an zo an ɗauko Qur'ani an bude ana karantawa. Shi idan ya zo sai ya zauna sai ya tagumi, sai abokinsa ya ce da shi, wane ya naga ana karanta Qur'ani kai ba ka karantawa? Sai ce wani kai dai Allah, kai dai Allah dai ba da hakuri, kawai Allah dai ya ce mana. Wallahi na yi kuskure. Ya ce me ya faru? Ya daga mai Qur'ani izu 60. Ya ce wallahi wannan da kake gani, wallahi ko kulhuwa ba zan iya buɗe ma a ina take ba, ko kula huzu rabbil falaki wallahi ban san inda take ba. Ya ce wani ya aka kai haka? Ya ce wallahi mun ƙarar da rayuwarmu akan neman kuɗi. amma ba abin da na iya. Wannan mutumin yana da sama da miliyan 100 barkate, biloniya ne, yana da kamfanoni, yana da gidaje, yana da kadarori, yana zuwa duk inda ya ga dama a duniya. An san da shi a garin su, an san da shi a ƙasar su, amma bai iya karanta Qur'ani ba. Ka kasa daukan malami da zaka bashi naira 50,000 a wata 100,000 ya zo ya koya maka ta da baki ka iya. Wata mata take ce mun, jiya ta yi mun waya, ta ce wallahi malam yau shekara ta 20 da ni da mai gidana na rantsai maka da Allah malam ban taba ga ya bude Qur'ani yana karantawa ba. Shekaran mu 20 yau ƴaƴanmu har sun shiga jami'a, ban taba gani ya bude Qur'ani ya karanta ba. Wata ce wallahi malam baya yi, bai iya ba ne ko kuma baya yi, ba mamaki bai iya ba. Da haka akwai hadari mutum ya kuskure ya mutu bai iya karanta Qur'ani ba. Mun cika gidajenmu da jin kiɗa da jin waƙa, amma ba ma jin Qur'ani. Ba mu san sudais ba, ba mu san shirayin ba, ba mu san husari ba, ba mu san minshawi ba, ba mu san ayyubi ba. Waɗannan makaranta Qur'ani na duniya da ake amfani da sautukansu ana amfana a samu imani, mu ba mu san da su ba. Akwai hasarar da ta wuce mutum ya wayi gari bai iya karanta Qur'ani ba. Babu abun tausayi irin kumata. Wallahi ki sani cewa darajarki da kimanki da matsayinki yana cikewa ne ga ƙoƙarinki wajen karatun Qur'ani. Duk matar da ta yi aure ta iya Qur'ani, Allah yana tsare mata darajarta. Amma ki zo ki wayi gari kina ta kyankyashe ƴaƴa sai ga dara haihuwa da tara ƴaƴa, amma baki iya komai ba, baki zuwa Islamiya, baki koyi Qur'anin ba, baki iya hadisi ba, komai baki iya ba. Amma kin iya kwalliya, kin iya ado, kin iya gulma, kin iya surutu, kin iya kaza. Ga ƴaƴa da ke tarawa amma baki iya koya musu koda kula uzu bi rabbil falaq da nazi. Shi yasa zaki zama baki da kima a idan mijinki, baki da daraja a idan mijinki. Daga ƙarshe ya koyan gwana musulmi, wannan makaranta ta ummul qura wallahi sun yi kokari, ya kamata mu yaba musu. A irin wannan lokaci da fitina ta yawa, a irin wannan lokaci da muka shagaltar da ƴaƴanmu da manya-manyan wayoyi masu tsada, a ce an iya ninki me yaran nan sun haddace Qur'ani bango to bango izu 16 cas-cas. Yau da da lokaci da za a gwada waɗannan, duk sai mun gwada su, ba ayar da ba a karanta musu karasa ta ba. Akwai ribar da ta wuce wannan. Wallahi ya kamata gwamnatin Adamawa ta san da yaran nan. Wallahi ya kamata 'yan siyasanmu ku yi takayya ma waɗannan yara. Wallahi ya kamata a taimake su, a sama musu scholarship a jami'a su je su karatu, a sama musu aiki, a sama musu koda albashi ne da za a rinka biyan suna karantawa Islamiyya. Ko da yake malaman su ma wataƙila ba su samu aikin ba, ballantana su su karanta. Abinda na faɗa daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda ne na kuskure ko tuntuɓar harshe, Allah ya mana afuwa. Wa bi hadzal qadri kifaya, wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa takbir, wa takbir. Allah ya saka malam da alkhairi, ya kara rayuwarsa albarka, kuma ya maida shi gida lafiya. Lokaci ya ja sosai yayin da malam ya gabatarwa, kamar ba za mu tsaya da shi ba, amma akwai jawabai da dama da za su biyo baya wanda ba mu da lokaci. Sai shi yasa muka ba malam lokaci. Muna fata Allah ya saka malam da alkhairi. Kafin mu je gaba, akwai yayin da malam ya gabatar da jawabi, mun samu halattan ɗaya daga cikin babban baki na wannan taro, wato mai girma gwamnan Adamawa, Right Honorable Ahmadu Umaru Fintiri, wanda special advisor akan harkokin addini Ustaz Alimamman ke wakilta. Ustaz Alimamman, kai kanka muna maka barka da isowa, kuma muna wa shi gwamna barka da isowa a madadin shi kamar yadda ka wakilce shi. Har wa yau shi Ustaz Alimamman ya zo da huluna guda uku ne a wannan taro, bayan tasa ta kansa ga ta gwamnan Adamawa da kuma na shugaba Abdullahi Balalau, shugabar kungiyar idara ta kasa da masu idara ta bidiyawa ya kamata sunna.